نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك أمواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلا شي ميتارن البركة مسلا شنغو اللغة لكينان شكينغرن بوشي أجهر بوشي وانا ينبتشين لهدي يومنا 25 قوة رمضان hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1444 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan hudu miladiya ta 2023. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, kuma muna nan cikin tafsirin suratul hajj, inda muke cikin tafsirin aya ta 65. Kafin mu shiga karatu, muna marabtar ƴan uwanmu da suka zo daga Kano domin halartar wannan tafsiri tare da Malam Salisu Umar, tsohon kwamandan Hizba na Fage. Tare da shi kuma akwai Malam Hamza Abubakar da Dr. Ibrahim Abbas da Malam Kabiru Sa'idu da Malam Nura. Ga wasu can ma ni sai daga yanzu na gansu, wasu Malam Faruk da su Abdul Malik da waɗanda suke tare da su. Muna musu barka da zuwa, kuma muna fatan yadda suka zo lafiya, Allah mai da su gida lafiya, Allah ya sa musu wannan tattaki da suka yi a cikin mizanin su na kyawawan ayyuka. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
الله ملوك كن سركي يجي. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض أشيبك جاء cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muku abinda yake kan ƙasa ba, wal fulka tajri fil bahri bi amrihi, ya hore muku jiragen ruwa da suke gudana a cikin kogi da umarninsa, wa yumsiku as-samaa an taqa'a ala al-ard, kuma yana rike ƙasa, yana rike sama dan kada ta fado ƙasa, illa bi iznihi, sai da izininsa, inna Allaha bin nasi la raufur rahim, lalle Allah ga mutane mai tausayi ne kuma mai jin ƙai. Waɗannan ni'imomi ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake lissaftawa ɗan adam da ya yi masa, yake lissafta ni'imomin da ya masa marasa iyaka a bayan ƙasa, tun daga dabbobi da 'ya'yan itatuwa da tsirrai da ƙoramu da abin da ke cikin ƙasa na ma'adanai. Dukkan waɗannan ni'imomi ne da Allah subhanahu wata'ala ya hore wa ɗan adam, kuma ya hore masa hanyoyin da zai amfana da waɗannan abubuwa. Kamar da yace wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke ƙasa, dukkanin su daga halittar sa ne. Lalle Allah lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke tunani. Haka nan yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, shine wanda ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa gaba daya. Wanda duk ni'imomin sa ne wanda suna nan a bayan ƙasa, wasu a cikin ƙasa kuna amfana da su, kuma yana buɗa muku ta fuskar ilimin muka da yake ƙara nuna muku wanda kuke ƙara gano abubuwa a ƙarƙashin ƙasa wanda za su yi muku amfani wanda duk horewar Ubangiji ce sannan wal fulka ya hore muku jiragen ruwa waɗanda suke gudu akan ruwa bi amrihi da umarninsa wato da ƙudurarsa da sauƙaƙewarsa idan mutum ya dubi ƙirar jirgin ruwa ya yi girmansa da nauyinsa amma duk da haka kuma gashi yana gudu akan ruwa yana gudu akan ruwa ɗauke da mutane kuma ɗauke da kayayyaki wato cike yake makil da kayayyaki amma kuma zai yi tafiya akan ruwa ga yadda za ka ɗauki allura ka ɗora ta akan ruwa sai ta nutse babu kuma abin da yake tafiyar da wannan jirgin ruwa sai wato iskar da Ubangiji subhanahu wataala ya sa take kadawa a cikin wannan jirgi a cikin wannan teku take tafiyar da wannan jirgin ruwa babu shakka wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah manya-manya shi ya sa Ubangiji subhanahu wataala a nan ya ambaci bi amrihi tare da cewa komai yana gudana ne da umarninsa babu wani abu da yake gudana ba a ƙarƙashin umarninsa ba to amma a nan Allah subhanahu wataala ya ƙara ambatar umarninsa ƙarara domin girman ayar da take cikin sha'anin jirgin ruwa kamar yadda yake cewa wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam yana daga cikin ayoyinsa jiragen ruwa da suke gudu a cikin ruwa kamar manya-manyan duwatsu to haka wannan cikin aya ce daga cikin ayoyin Allah suna ɗauke da mutane kuma suna ɗauke da kayayyakin da suke na amfani wal fulka allati tajri wal fulka allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas da jiragen ruwa da suke gudu a cikin ruwa ɗauke da abubuwan da mutane suke amfana da shi to wannan wata duniya ce ita ma mai zaman kanta da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa ɗan adam amfana da abin da yake cikinta bayan sararinsa bayan ƙasa da abin da yake kanta da abin da yake cikinta haka nan kuma da ruwa da abubuwan da suke cikinsa da abubuwan da suke tafiya a kansa wannan duk ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah waɗanda Allah ya yi wa ɗan adam da ba za su lissafu ba sannan kuma wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi'izni sannan yana rike sama dan kada ta faɗo ƙasa sai da izininsa wato yana rike sama da ƙudurarsa dan kada ta faɗo ƙasa ta halaka duk waɗanda suke kan ƙasa duk waɗanda suke bayan ƙasa idan sama za ta yanko da abubuwan da suke cikinta na manya-manyan halittu wanda Allah kaɗai da ya bar wa kansa sanin yawansu da girmansu da a ce sama za ta yanko ta faɗo babu shakka duk abin da yake bayan ƙasa sai ya halaka amma Allah sai ya rike abubuwan da suke cikinta ya zanto ba za ta faɗo ba illa bi iznihi sai da izininsa saboda ka shi ne yake rike da wannan sama inda ya ga dama sai ya bata umarni ta yanko ta faɗo ko wani abu na cikinta wanda ya fita ya fi duniyar da kake ciki girma sai Ubangiji subhanahu wataala ya bar shi ya faɗo ya yanko saboda ka duk abin da yake ban ƙasa kuma shikenan ya tashi daga aiki إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا الله سبحانه وتعالى شين يكيري كدا سما يكيري كدا كسا أن تزولا لن كدا سلوبجي شيكيري كدا سودان كسلوبجي إذن كوزا سلوبجي توباب ونوان زي إيريكي سباشيبا إن الله سبحانه وتعالى يباس داما لوبجي وا توباب كموان زي إيريكي سسيشي shi yasa a ce illa bi izni ba za su rushe ba sai da izininsa izininsa din nan wasu malami suka ce ranar alkiyama da Allah subhanahu wataala zai sa a nade sama kamar yadda marubuci yake nada takardar da ya rubuta yawma natwi as-samaa ka tayyi sijil lil kutub ranar da zamu nade sama kamar yadda marubuci yake nada tattabai ko takardu da ya rubuta ubangiji subhanahu wataala yana rike da manya-manyan halittu da ya zuba a cikin sararin samaniya yana rike da su ga rana ga wata ga taurari nan barjak wanda wasu sun dindinka ranar girma suna nan suna gudu a cikin sararin samaniya kowannensu Ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa gwadabinsa da yake tafiya a cikinsa wa kullum fi falakin yasbahun kowanne yana ninkaya a cikin falakinsa babu wani wanda yake kaucewa hanyar da Allah subhanahu wataala ya tsara masa suna yana rike da su da jazibiyya wato abin tsari na jazibiya nizamu jazibiya system gravity da suke rike da waɗannan abubuwa inda Allah subhanahu wataala ya ga dama duk sai ya rushe wannan tsarin a cikin dan kankanin lokaci da kalmarsa ta kun fa yakun sai ya rushe komai duk komai ya lalace wanda kuma ubangiji subhanahu wataala zai yi wannan yayin da alkiyama ta matso lokacin da Allah subhanahu wataala so ya nuna wa dan adam karshen wannan tsari da ya zuba na duniya tafiyar rana da wata da taurari ubangiji subhanahu wataala ya bada dama duka su tarwatse idhas samaa'un fatarat wa idhal kawakib intasarat wa idhal biharu fujirat wa idhal qubur bu'thirat 'alimat nafsun ma qaddamat wa akharat Allah subhanahu wataala yace idan sama ta tsatsage sannan tauraro suka warwatse suka fado suka watse sannan kuma aka abin nan al bihar su kuma tekuna suka cika suka hade da junan su a lokacin komai zai zama ya talwace ya tashi daga tsarin da yake tafiya a kansa to a lokacin dan adam kuma da yake cikin kasa za ta furzo shi ta fito da shi to a lokacin kowa zai san abin da ya aikata saboda haka wannan tsari na musamman da Allah subhanahu wataala ya sanya wa waɗannan manyan halittun da suke cikin sama shi ya hana wannan wato saman ta yanko ta fado randa duke ba da izini to wannan abubuwan duk za su wannan tsarin duk zai rubuce kuma wannan fadar Allah subhanahu wataala da yake wa yumsikus samaa an taqa ala al-ard yana nuna maka cewa sama din nan da ake cewa sama ta ɗaya sama ta biyu ajram ne wato jiki ne kamar katanga ce shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra'i duk sama da yake sai mala'ika jibril ya nemi izini an bude masa kofa sannan ya shiga wanda yake nuna maka rufi ne akan rufi ba haka take ta tafi ba fayo babu komai kamar yadda muke ganin sararin samaniya a haka can aka je sama ta ɗaya a rufe take shi yasa a ranar gobe kiyama duk za a bude ta zama futihatis samaa'u fa kanat abwaaba lati duk za a bude kofo sama duk ta zama kofofi yawma tashaqqaqu samaa'u bil ghamami wa nuzila al malaa'ikatu tanzila an da sama duk za ta tsatsage shine idan samaa'u shaqqat idan sama ta tsatsage saboda wanda yana nuna maka cewa sama jirmi ne ba wai wannan sararin samaniyar da muke gani ba a sama wato wanda ita ce sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku idan aka je wani abu ne wanda yake jiki shi yasa ubangiji subhanahu wataala ce yana rike ta dan kada ta faɗo kuma gashi nan ubangiji subhanahu wataala ya daga ta bi ghairi amadin tarauna ba tare da wani wato ginshikai da kuke gani ba babu wani ginshiki da aka saka wata dirka wacce take rike da sararin samaniya lafazin sama a cikin wannan ayar wa yumsikus samaa lafazin sama zai iya daukan ma'anar sama wacce ita ce muqabilul ard wato wannan kasa da abin da yake cikin ta duka in muka ce al ard sannan a sama muka ce sama muna nufin sama da abin da yake cikin ta da duniyar sama da abubuwan da ta kunsa na taurari da tsarin rana da sauran abubuwa manya-manya wanda dan adam har gobe yana ta gano abubuwa a cikin su wanda ba zai gushe ba har alkiyamar tashi yana gano abubuwan da Allah subhanahu wataala ya zuba a sararin samaniya to kudarar ubangiji subhanahu wataala ita ce ta sa waɗannan abubuwa suke tsaye cak ba su faɗo ba wannan Allah subhanahu wataala yana gaya wa ni'imar da ya wa ɗan adam da ya ga dama sai ya lalata rayuwar ɗan adam cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma wannan wato kamar tsoratarwa ce ake yi masa cewa ya guji abin da zai jawo masa fushin Allah Allah subhanahu wataala in yayi fushi da dan adam to babu abin da ba zai iya samun shi ba na halaka sannan zai iya yi wa lafazin sama a nan ana nufin abubuwan da suke sama da mu ko da ba ita samaniyar ba abubuwan da suke sama da mu abubuwan da suke sama da mu akwai taurari akwai ainihin taurari waɗanda suke na jifan shedanu wanda suke ɗauke da garwashi akwai zamharir jawra akwai abin da ya shafi al-asir wanda shine asir da yake daukan sauci da ka san komai yana da hanyar da yake tafiya dan adam yana tafiya akan kasa jiragen ruwa suna tafiya a cikin ruwa sannan kuma jiragen sama suna tafiya a cikin iska to ruwan hanyoyi ne na tafiyar da abubuwan da Allah yake halitta to sannan akwai sauti da kuma hotuna din da ake dauka kuma suna da hanyar da suke tafiya akan ta yi saboda fararin samaniya cike yake da abin da ake kira asir asir din nan hanyoyi ne da idan ido baya ganin su amma duk wani sauti da zai fita da duk wani hoto da zai fita yadda jirgin kasa yake tafiya akan abin din sa hanyar jirgin kasa yadda abin nan jirgin ruwa yake tafiya akan ruwa yadda jirgin sama yake tafiya akan iska to haka nan sauti da hoto da sauran abubuwa da ake tura duk akan wannan gwadabe na asir suke tafiya wanda ido baya ganin sa amma yana nan a cikin sararin samaniya kamar kwallon balabalai haka yake dan adam baya ganin sa duk inda duk kake a cike yake da wannan abu amma dan adam baya ganin sa baya taba shi to duk ubangiji subhanahu wataala ya bar wannan ga girgizagizai da yake suke tashi su koma sama su hade su abin nan duk suna nan a cikin sararin samaniya to ubangiji subhanahu wataala baya sakin komai sai gurgudan yadda dan adam zai amfana da shi ba tare da ya cutu ba in ya ga dama sai ya saki komai ya fado in ya ga dama sai ya saki wadannan taurari na jifan shaidanu su ta fadowa dan san cewa duk sanda tsawa ta fado barna take to da Allah subhanahu wataala ga dama suna da ciki birjik a sararin samaniya manya sai ya saki su ta fadowa ana ta rasa rayuka da dukiyoyi haka nan da ya ga dama jawra din da dauke zamharir yana nan ciki a sararin samaniya sai ya saki shi waɗannan kurayatul asir din suma suna nan cike a sararin samaniya sai ya saki su to duk wanda duk ubangiji subhanahu wataala ya saki waɗannan shikenan sai ga cewa rayuwar ta ki samuwa ta kiwa saboda abubuwan da suke cikin sararin samaniya manya ne kuma da yawa sai zanto illa bi iznihi sai da izinin sa wani lokaci ya saki wani abin da zai fado yayi ta'ali saboda zanto tsawatarwa ce ga wani kamar yadda tsawa wani lokaci kan fado ta yi ta'ali ko kuma ya sako wani abu na iska ko ya sako wani abu na ruwa wanda zai iya zama mai ta'ali wani kuma ya zama mai amfani Allah ya saukar da ruwan daga sama zai zanto mai amfani ga mutane to duk wannan yana iya shiga karkashin wayumsi kusama anta qa'ala al-ardi illa bi iznihi idan muka ce sama tana nufin al-awalim al-ulawiyya ko al-mawjudat al-ulawiyya abubuwan da muke da su a cikin sararin samaniya wanda ba ma ganin su to duk ubangiji yayi mana wannan tsarin domin ya cika ni'imar sa ga dan adam shi yasa Allah ya ce inna Allah bin nasi la raufur rahim lalle Allah game da mutane la raufun mai tausayi ne rahim kuma mai rahama ne rahamar ubangiji ta yarwuci kowa wa rahmati wasi'at kulli shay rahamar Allah ta yarwuci kowa da komai saboda rahamar Allah takan shafi mu'mini takan shafi kafiri takan samu ga mutumin kirki takan samu ga wanda ba shi da kirki ma ga mai biyayya ga Allah ga mai saba Allah kowa yana samun gurgurdan rahamar da ubangiji subhanahu wataala ya so ya masa shi yasa ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay amma a lahira wannan rahama tana kebanta ne ga mu'mini fasa aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun zan rubuta wannan rahamata lil ladina yattaqun ga wadanda suke da takawa wa yu'tuna zakat suke bada zakka wal ladina hum bi ayatina yu'minun wadanda suke imani da ayoyin to saboda rahamar ubangiji a duniya ta kowa da kowa ce amma rahamar sa a lahira ta kibanta ga bayin sa wadanda suka samu rahamar sa ta addini a nan duniya su za su samu rahamar sa ta lahira ta gidan aljanna rauf wato tsananin rahama mai tsanani wacce ta fi rahima don haka ce zanto ta takaita ga mu'minai domin ita rahama ce a duniya kuma rahama ce a lahira shi yasa malamai suka ce rauf wannan ta keɓanta ga mu'minai ne kana bil mu'minina wa kana bil mu'minina rahimakum to raufur rahim ya zanto mai tausayi ne tsananin tausayinsa ga mu'minai sannan mai rahama ne gare su daga cikin rahamar ubangiji subhanahu wataala da yake wa bayinsa akwai riƙe sama kada ta fado akwai hore masu abubuwan da yake cikin kasa da wanda suke cikin samaniya duk wanda yana daga cikin rahamar ubangiji subhanahu wataala sannan ya ci gaba da cewa
wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum innal insana lakafoor
to yana daga cikin ni'imomin ubangiji da yayi wa dan adam wa huwa alladhi ahyaakum shine yake raya ku ko kuma shine ya raya ku summa yubitukum sannan zai karbi ranku zai kashe ku summa yuhyikum sannan zai sake raya ku innal insana lakafur lalle dan adam mai yawan kafirci ne ko kuma mai yawan mutunci ne wato ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da fadar ni'imomin da yayi wa dan adam wadanda ni'imomi ne sun fi karfin godiyar da zai masa duk godiyar da zai wa Allah subhanahu wataala ba zai iya biyan wato sakamakon ni'imar da ya masa guda ɗaya ba ballantana ni'imomi masu yawa daga ciki akwai samar da shi daga babu yayin da babu shi kwata-kwata ubangiji ya samar da shi ya halicce shi hal ata'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura hal ata'ala al-insani hinun min ad-dahr shin wani lokaci bai zo wa dan adam ba wanda bai kasance wani abu abin ambato ba wato babu shi ma kwata-kwata amma ubangiji subhanahu wataala ya samar da shi to samarwa daga babu ta hanyar halittar annabi adam alaihi salam daga turbaya kuma daga hada halittar kowane dan adam daga dugon mani sannan ya zama jini sannan ya zama tsoka sannan kuma aka kera shi ya zama kashi ya zama kwarangwal sannan aka rufe kwarangwal din da tsokan nama sannan aka fitar da halittar sa gaba ɗaya sannan aka busa masa rai sannan ya zo duniya yana cikakken mutum da yake da duka abubuwan da zai bukata a rayuwarsa to kaga wannan samarwa ce rayarwa ce wanda tana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya yi wa dan adam wanda babu ɗaya da zai iya yi wa kansa kuma babu ɗaya da zai iya sayanta da kuɗinsa ko da aikinsa summa yubitukum sannan lokacin da ajalinku ya kare ubangiji subhanahu wataala ya karbi rayuwarku bayan kun gama wato zamanku na duniya a zamanku na duniya duka ya ba ku abubuwan da dan adam zai bukata don ya rayu ya ba shi iska shaka ya ba shi ruwan sha ya ba shi inuwar da zai sha ya ba shi lafiya ya ba shi dukkan wasu abubuwa da yake bukata domin rayuwarsa ta dore har zuwa lokacin da ajalinsa yayi sannan sai ya karbi ransa sauraka zango guda uku zangon da babu shi aka yi shi sai kuma zangon da zai mutu ya zo shi ne rayuwa bayan mutuwa sai kuma zangon tashi bayan mutuwa shi ce zango na uku wato shi ne thumma yuhyikum sannan ya sake raya ku wannan shi ne zango na uku duka dan adam ko duk wani abu mai rai sai ya keta waɗannan zango guda uku zangon farko shi ne lokacin da za a samar da shi ya yi wannan rayuwar da muke ciki a yanzu da duk abin da ta ƙunsa da take cike da ni'imomin Allah da suka baibaye ɗan adam ta ko'ina sannan kuma sai zango na biyu shi ne mutuwa ta yadda ajalinsa ya ƙare kwanakin da Allah ya yaba masa suka ƙare to sai kuma a karɓi ransa sai kuma ya yi rayuwa ta ƙabari ta ce rayuwar barzakhu ita kuma rayuwa ce da ta sha babban da wannan da muke ciki abubuwan da take bukata ba shi ne irin abin da ake bukata su a wannan rayuwar ba abubuwan da suka bukace su a nan rayuwar don ka rayu a waccan rayuwar ba a bukata su saboda ita rayuwar barzakh ba kiyasin ta da rayuwa irin wannan mutum ya ce to an ce mutum ya mutu za a tashe shi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza mun shiga kabarin mun gan shi kwance ba a tashe shi ba mun gan shi komai nashi ya canza ba saboda rayuwarsa daban ce zai ci gaba da rayuwa a cikin kabari ba ci yake bukata ba sha yake bukata ba wannan gaggan jikin da yanzu kai kake rayuwa da ita a nan shi ba ita yake bukata a can ya rayu ba saboda haka kasa za ta cinye ta ta zagwanye gaba daya a zo a samu sai kasusuwa amma kuma still yana dai wannan rayuwar ta barzakh saka rayuwar barzakh tana nan wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara wa ni'ima a cikin wannan rayuwar zai samu ni'imar da Allah ya kaddara masa dan aljanna tun daga nan zai fara samun ni'ima ta aljanna. Allah ka sa muna ciki,
amin.
Sannan dan wuce shi ma daga lokacin zai fara dandanar kudarsa, zai fara sanin cewa gobe za ta yi kyau ba. Allah ka kiyaye mu,
amin.
To kaga wannan rayuwa ce ta biyu. Rayuwa ta uku shine summa yuhyikum sannan sake rayuwa. Dole ita kuma ita ma rayuwa ce, ita kuma ta sha bamban da waɗannan rayuwa guda biyu, na rayuwar duniya da kuma rayuwar barzakh. Ita kuma wata rayuwa ce daban, wadda ita ce rayuwa ta har abada. Bayan ta kuma babu sake maganar wato a mutu a sake abin nan, babu, an gama mutuwa. To shi yasa Allah subhanahu wataala yake tunawa dan adam wannan abin da yake ciki da kuma abin da zai zo masa nan gaba, dan ya sani cewa akwai hisabi yana nan tattare da shi, yana jiran sa akan abubuwan da Allah ya yi masa a nan duniya da ni'ima, ya gode ko bai gode ba. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Dace ta yaya kike kafircewa Allah bayan da kun kasance babu ku, Allah ya raya ku, wato yayi ku, ya samar da ku, sannan kuma zai karbi ranku, sannan kuma zai sake raya ku, sannan zuwa gare shi za ku koma gaba daya. Allah ce qulillahu yuhyikum thumma yumeetukum thumma yajma'ukum ila yawm alqiyamati la rayba fi. Kace Allah subhanahu wataala shine zai raya ku, sannan zai kashe ku, sannan zai tattara ku zuwa ga ranar alqiyama da babu kokonto a cikin wannan rana. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun, sai da yawa daga cikin mutane ba su san da haka ba. To bayan Allah ya faɗi waɗannan ni'imomi waɗanda sai dai a faɗe su a dunkule, amma ba za a iya faɗar su filla ba saboda yawan su. Sai Allah ce innal insana lakafur, sai dai lalle dan adam mai yawan kafirci ne ko kuma mai yawan butulci ne. Yana yawan kafircewa ayoyin Allah waɗanda suke maimaye da shi, kewaye da shi ta ko'ina, sai ya kafirce musu, ya ƙi imani da Allah, ya ƙi yarda da kaɗaitakar Allah, ya ƙi yarda da bautar Allah shi kaɗai. Sannan kuma kafurun ne li ni'amillah, mai butulce wa ni'imomin Allah ne, baya godewa. Duka ni'imomin nan da Allah ya yi masa ga su nan barcak, kullum a cikinsa suke kwana, yake tashi, baya iya motsawa nan da can sai a cikin ni'imar Allah. Amma kuma saboda tsabar butulci, ya ki gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'imar da ya masa, ballantana ya tsantsanta bautarsa ga Allah subhanahu wataala shi kadai. To shi yasa Allah ce innal insana lakafur, kuma nan Ubangiji subhanahu wataala yana mana tambihi da cewa wannan ni'ima da ya mana ta duniya ya yi mana ita ce saboda ni'imar lahira, saboda mu samu ni'imar lahira. Duk abubuwan nan da muke gani a rayuwa, Ubangiji subhanahu wataala ya sanya, ya tsara, ya yi wannan tsarin ne saboda ya amfane mu a addinin, sannan kuma a lahira mu mori ni'imar da ya tanadar mana idan muka yi masa biyayya. Inda Allah subhanahu wataala ya ga dama, sai ya yi dan adam kuma ya samar masa komai ba tare da dan adam ya yi sa'i ba. Baya buƙatar sai ka yi shuka, sai ka sha wahalar noma, sha wahalar girbi, ka sha wahalar waye, duk ba sai kai ba, sai kawai Ubangiji subhanahu wataala ya tanada abincin kawai ya aje maka, dare kawai in ka tashi ka miƙa hannu ka ci, baya baka buƙata sai kai wani sa'i, sai ka wahala. Amma sai Ubangiji subhanahu wataala ya sanya rayuwar ta duniya ta zanto, ya gina ta ne akan asbab, komai ya tanadar maka, amma kuma ya ce kowane abu ka bi hanyar da zaka, ga hanyar da zaka bi ka same shi, ga hanyar da zaka bi ka same shi, ya hore maka komai a ƙasa, abin nan a bayan ƙasa. To amma kuma horewar nan ba shi ne ke nufin cewa shikenan abin zai abin nan ba, zaka same shi ta bakwas, sai kai wahala. Fabshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur, sai kai tafiya ka fita ka nema. To haka nan shi ma addini ba haka kawai shi kenan sai ka shiga aljanna haka kawai a bagas ba, sai ka tashi ka yi sa'i, ka yi aiki, ka sadaukar da duk wani abu na son zuciya, ka bi Allah subhanahu wataala, kana so ko ba ka so, ka nemi yardar Allah, ka hakura da wasu abubuwa na sha'awa sha'awancanka ka hakura da wasu halhalu huffatil jannatu bil makarih wa huffatun nar bil shahawat wa huffatun nar bil shahawat abubuwan da ranka baya so sai ka hakura da su sai ka samu aljanna to saboda haka wannan rayuwar ta duniya da yadda aka tsara ta dan ka dauki wani darasi akan rayuwa ta addini kuma ka sani in kai wa Allah subhanahu wataala biyayya waɗannan ni'imomin ka gode masa to zai kuma baka wasu ni'imomi waɗanda ba za su kare ba a ranar gobe kiyama to shi yasa Allah subhanahu wataala bayan ya zayyana wasu daga cikin ni'imominsa ya rufe da wannan fada innal insana lakafur kamar mutum ne cikin ƴaƴansa wani yake ta masa butulci sai ya zaunar da shi kaga nayi maka kaza ni tunda aka haife ka ni na dauki nauyin sunanka ni na ciyar da kai ni na shayar da kai ni na biya maka kudin makaranta ni nayi maka kaza ni nayi maka kaza sai ya gama zana masa ya ce to amma kuma kake mun butulci to shine Allah subhanahu wataala wanda komai da yake gudana yana gudana ne da izininsa yana gudana ne karkashin ikonsa shi ya bayar da komai to kuma duk da wannan abubuwa da Allah subhanahu wataala wa dan adam amma dan adam yake butulcewa Allah babu shakka wannan shine wato karshen butulci da babu kamarsa karshen butulci kenan sai Allah ya ce wa qalilun min ibadiy ash-shakur yan kadan ne masu godiya daga cikin bayina godiyar Allah subhanahu wataala shine ka bishi kai masa biyayya kai masa da'a ka bauta masa Allah ya ce i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur i'malu sauraka ba wai kawai ka bude baki kace ka ci ka koshi kai gyatsa kace alhamdulillah na'am wannan wani yanki ne na yi wa Allah godiya amma ba iya nan abin ya tsaya ba zanto kai kokari ka yi aiki da kwari shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake tashi cikin dare yana ta sallori an rika babun suna tsayewa saboda tsayuwa Aisha take cewa ya rasulullahi an gafarta maka abin da ya gabata da abin da nan gaba ma zaka yi na laifi ba za ka sassauta wa kanka ba ba za ka sauwaka kanka ba nabi yake cewa afala akunu abdan shakura afala akunu abdan shakura bana zanto bawa mai yawan godiya ba me yake nuna mana shine wannan biyayyar da yake wa Allah wannan qiyamul layl da yake yi duk cikin godiyar Allah ne duk cikin godiyar Allah ne وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه للشيء النبي نوح كان يا كسنت عبدا شكورا باواني ميو بوديا ميو بوديا والله سوالك با 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 وي كوي ka ki cewa alhamdulillah shine rashin godiya ka ibin Allah subhanahu wataala ka ki yin abinda zai samu maka yardar sa shine butulci ga Allah subhanahu wataala sannan Allah ce
li kulli ummatin ja'alna man sakanhum nasikuhu fala yunazi'unka fil amr wad'u ila rabbika إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون
الله جل لكل أمة جعلنا من سكن هو جعل أمة من سيامة هنية شريعة هم ناسكوه su da su suke aiki da shi ko da ita fala yunazi'unka fil amri don haka kar su yi jayayya da kai game da al'amarin addini wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lalle tabbas kai kana kan shiriya madaidaiciya wa in jadaluka in suka yi maka jayayya فقل الله اعلم بما تعملون كتي الله شيني ما في سنه ابن كوكي اي كتاوى انا ابنجي سبحانه وتعالى باين يا امبتي نئمو منسى da kuma tausayinsa ga al'ummarsa sai yake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato labarin cewa ba shi kadai bane wanda Allah subhanahu wataala ya tsara wa shari'a ya tsara wa hanyar shari'a hanyar shari'a ya tsara masa hanyar addini kowace al'umma ubangiji subhanahu wataala ya tsara mata yadda za ta bauta wa Allah ya tsara mata yadda za ta nemi yardar Allah ya tsara mata yadda za ta yi rayuwa kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace kowane daga cikin kowace al'umma daga cikin ku mun sanya mata shari'a da kuma tsarin rayuwar da za ta tafi a kansa anan kafirai suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam kan abin da yazo da shi na shari'a suna ga yazo da wani abu ba ko da bai kamata a ce yazo musu da shi ba haka nan suke jayayya da shi game da abubuwan da suka shafi yanka yanka dabbobi azo ya same su da kuduri iri-iri a game da dabbobi suna shirka da Allah subhanahu wataala cikin sha'anin ni'imomin da Allah ya musu dangane da dabbobi su ware wasu su ce na gumaka ne wasu kuma na Allah su ware wasu su ce ba za su hau su ba su ware wasu su ce ba za a ci naman su ba su ware wasu su ce maza ne kawai za su ci naman amma banda mata haka dai su ware wasu su ce ba za a dora musu kaya ba su ware wasu su ce ba za su sake yin aiki ba sun saka dokoki iri-iri a game da game da sha'anin dabbobi game da suratul an'am ta bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yazo duk ya rushe waɗannan dokokin na musu duka waɗannan halittar Allah ne saboda ka su ma bayan Allah ne kuma abinda za ku yi na bauta sai dai ku yi shi ga Allah subhanahu wataala shi kadai amma ba ga gumaka ba sannan duk abinda Allah subhanahu wataala ya halatta shi babu wanda ya isa ya haramta shi ba za ku zo ku ware wasu abubuwa ku haramta wa kanku ko ku haramta wa wasu daga cikinku wanda duka saba wa dokokin Allah ne da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da su da ya gaya musu wannan sannan ya gaya musu cewa kada su ci bushe duk abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ko aka yanka shi da sunan wani gunki ko kuma ya mutu a karan kansa ba tare da an yanka shi ba to baya halatta su ci wannan abu sannan suka rika jayayya da musulmi akan waɗannan abubuwa suka rika jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta kai suna ce masa abinda kuka kashe za ku ci amma abinda Allah ya kashe ba za ku ci ba wato suna nuna cewa sun fifita yankansu ko kisansu akan kisan Allah to shine Allah subhanahu wataala anan yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kulli ummatin ja'alna mansakan kowace al'umma a gabaninka kowace al'umma mumina mun sanya musu shari'a hum nasiku wanda suke aiki da ita wanda su suke aiki da ita kamar yadda ce kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha'a Allahu laja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fi ma atakum kowace al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mata shari'arta kuma kowace al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mata shari'a gwargwadon yadda wannan al'umma take da zamanin da take rayuwa a ciki da irin yanayin kiran da halittar da Allah ya mata saboda haka abin da yake a zamanin Adawa ko Samudawa ba zai dace da zamanin wannan al'ummar ba saboda irin halittar su da irin yanayin da suka rayu a ciki ba irin yanayin da wannan al'umma take rayuwa a cikin sa bane saboda haka kowanne Allah subhanahu wataala ya sanya musu shari'a to wannan yana daga cikin fassarar da aka yi ma wannan kalma ta mansakan da Allah ya faɗa ana cewa shari'a ake nufi kuma wannan shine zaɓin wasu daga cikin malaman tafsiri kamar Al-Wahidi kamar Fakhruddin Razi da Al-Qurtubi da Shawkani da wasu da dama daga cikin malaman tafsiri sun fassara mansakan da shari'atan li kullin ja'alna minkum shari'atan kowanne mun sanya masa shari'a wasu daga cikin malamai sun fassara shi da idi kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas ya ce kowace al'umma mun sanya mata ranar idinta wai ranar take idi take bikin idi bikin sallah saboda kuma mun sanya muku ranar ku ce ranar babbar sallah da kuma ranar sallar azumi wasu kuma daga ciki suka ce mansakan anan ana nufin yankan dabbobi wato bautar Allah ta yankan dabbobi kowace al'umma Allah subhanahu wataala ya sanya mata irin yadda za ta bauta wa Allah ta hanyar zubar da jinin dabbobi. Ibn Jarir al-Tabari yana da cikin wanda suka zabi wannan fassara, saboda ayoyin sun yi magana akan yanka, ana magana suratul hajji, ana maganar hajji, kuma akan sha'anin hajji. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi abubuwan da za a yanka da dabbobin da za a yanka da yadda za a soke na sokewa. Duk ayoyin duk surar ta yi magana akan wannan, saboda haka anan yana gaya musu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu cewa kowace al'umma ya shar'anta mata abin da ya shafi yanka dabbobi domin kusantar Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Jarir al-Tabari yana ga wannan shine abin da su wato kalmar man sakan take nunawa, yake cewa duk da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi maganar abin da ya shafi yanka da dabbobi da sauran hukunce-hukuncen da suka shafi wannan a cikin suratul an'am, to amma anan ana magana akan abin da ya shafi hadaya da layya da za a yi a lokacin aikin hajji. Wasu daga cikin malamai kuma sun fassara man sakan da muta'abbadan, li kullin ja'alna minkum man sakan ay muta'abbadan, kowanne al'umma mun sanya mata wurin ibada, kowace da wurin ibadarta da suke bautar Allah a wannan wuri. Saboda haka kamar nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna wa musulmi ne cewa mu'minai cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu wuraren ibadar hajji, tun daga inda za a ɗau ihrami a je inda za a yi tawafi, inda za a yi sa'i a tafi, inda za a yi tsayuwar arfa, inda za a yi jifa da sauransu. Duk waɗannan wurare ne na bauta da Allah subhanahu wa ta'ala ya shata ma wannan al'umma. To haka nan al'ummun da suka gabata su ma kowace al'umma akwai wurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mata cewa su yi ibada a wannan wurin. Don haka Allamatu Shinkiti shi yana tafiya akan wannan man sakan, ana nufin muta'abbadan, wurin ibada. Daga cikin ibadu da aka shar'anta da wurin da za a yi su akwai yankan, yankan shi ma ɗaya ne daga cikin waɗannan ibadu. Da cewa Ibn Jarir al-Tabari ya ce yanka ake nufi, to ai yankan yana shiga ƙarƙashin muta'abbadan ɗin, tunda shi ma yankan akwai sanda aka ce a yi shi, akwai inda aka ce a yi shi, ba ko ina ake yanka hadaya ba, sai a cikin haram. Abin sai ta je haram sannan a je a yanka ta. Saboda haka kaga dan shi ma ya shiga cikin wannan kalma ta man sakan. Allah ce fala yunazi'unnaka fil amri, kada su yi jaye, kada su yi maka jayayya cikin al'amarin addini. Allah ya shar'anta maka wannan don haka ka saurari jayayyarsu, irin maganganun da suke faɗa na cewa abinda kuka kashe za ku ci, abinda Allah ya kashe ba za ku ci ba. Kada wannan, kada wannan jayayyar ta sa ku ji wata damuwa, daman haka al'amari yake, ku ku riƙe Allah subhanahu wataala. Inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadiluhum fa in ata'tumuhum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Da cewa daman shaidanu haka suke raɗawa masoyansu, abokansu, irin waɗannan maganganu don su yi jayayya da ku. To idan har kuka ce za ku bi su, to za ku zama kuma mushrikai irinsu. Don haka fala yunazi'unnaka fil amri, al'amri anan yana nufin wannan abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muku na cewa shi ne abin da za ku bauta wa Allah da shi, wannan shari'ar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara muku. Kada wasu su zo su ce dan menene za ku taho, za ku zo da taku shari'ar, ba za ku haƙura da shari'ar annabawa da suka wuce ba, ku bauta wa Allah da shari'ar Nabi Musa ko Annabi Isa. To nan ma kar ku saurare su, domin kowace al'umma da abin da Allah yake tsara mata. Don haka kar ku saurare su da wannan jayayya da za ku yi, domin wanda zai yi jayayya da wannan shi ne wanda bai san hikimar Ubangiji cikin yin wannan abu ba. Addinin Musulunci addini ne na har abada, addini ne na ƙarshe da babu kuma wani addini bayansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe da babu wani annabi bayansa. Alƙur'ani shine littafin ƙarshe da babu wani littafi da za a saukar bayansa. Shari'ar Musulunci ita ce shari'ar ƙarshe da babu wata shari'a da za a sake saukarwa bayanta. To don haka dole ya zanto wannan shari'a ta kunshi duka abubuwan da ɗan adam zai buƙata har zuwa tashi alƙiyama. Ba zai yiwu ta zo da abin da zai takaita ga wata al'umma ko ga wani gari ɗaya ba. Shi yasa a shari'ar Musulunci take ɗauke da tsarin da ko ina aka je da shi za ta iya ɗabbaƙuwa, za ta iya aiwatuwa. Babu wani zamani da zai zo a ce shari'ar Musulunci ba za ta aiwatu a wannan zamanin ba. kaga dan adam ya kiya yayi aiki da sharar musulunci sai dai mutuncin sa amma ba za ta ki aiwatuwa ba saboda ka salihatun ce kuma muslihatun ce salihatun li kulli zamanin wa makanin wa muslihatun li kulli aqwam tana dacewa da kowanne zamani kuma tana gyara kowanne zamani kowanne mutane saboda haka waɗanda ba su san hikimar Allah cikin yin wannan ba su ne za su ja da kai su za su ja da kai to kar haka kakka saurare su shine fala yunazi'unka fil amr kada su yi jayayya da kai akan al'amarin nan wato na addini kai ka ci gaba da kira zuwa ga Allah subhanahu wataala in ka tsaya jayayya da su to za su hana ka yin abin da yake wajibi akan ka na aikin Allah Allah na cewa wala yasuddunka an ayati Allah ba'da id unzilat ilayka kada su kare ka daga bin ayoyin Allah bayan an saukar maka da su wadu ila rabbika wala takunanna minal mushriki kai kira zuwa ga ubangijinka kakka zanto daga cikin masu shirka Allah subhanahu wataala yana gaya masa ya hakuri da wannan surutai da duka zai duka ji kada wannan surutan su dauki hankalinsa kar su ja hankalinsa fasbir inna wa'adallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun kai hakuri lalle alkawarin Allah gaskiya ne kada waɗanda ba su da yaqini su rika jan hankalinka kada maganganun su tsaya su sa ka koma kana ta tasu kai kira zuwa ga ubangijinka shi yasa ce wa du ila rabbika kai kira zuwa ga bautar ubangijinka kira zuwa ga ubangiji shi kadai shine bautar sa shi kadai zuwa ga imani da shi da bin shari'ar sa kamar yadda ce wa du ila rabbika wala takunanna minal mushriki kai kira zuwa ga bautar ubangijinka shi kadai kada ka kuskura ka zanto daga cikin mushrikai ce innaka la'ala hudan mustaqim lalle kai kana bisa shari'a madaidaiciya ma'ana ka tsaya ka dage akan wannan da'awar da kake kai kada wani abu ya sa ka sauka daga kan wannan layi da kira zuwa ga Allah domin kuwa kana tafiya ne akan tafarki madaidaici wanda babu karkata a cikin sa don haka zai kai ka ya dangana da kai har inda yake shine makasudi shine manufa wannan hanya da kake kai hanya ce da take kunshe da ilimi mai amfani take kunshe kuma da aiki na kwarai kamar yadda Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi shine wanda ya aiko da manzansa da shari'a ya aiko shi da addinin gaskiya saboda haka kada taurarewar mutanenka ta sa kai laushi akan da'awar da kake yi kai dai ka ci gaba da da'awa wannan kuma nusarwa ne ga dukkan wani mai da'awa a ko ina yake da'awa ganin cewa ba a ansa kiransa ko yana faɗa ba a ji kai ya sa ya yi laushi shi wannan da'awar da yake yi ita kanta biyayya ce ga Allah da'a yake wa Allah yana samun lada akan wannan sawa'un sun bi ko ba su bi ba sun yadda ko ba su yadda ba ya ci gaba ya dore kan kuma ya ce zai yi sassauci akan abin da yake kai na gaskiya duba da cewa yana ta faɗa ba a yadda ya rika ganin to ko kuma zai dan rage daga cikin abin da yake shari'ar Allah din ne dan mutane su yadda wadda law turhinu fa yudhinun kada yi sassauci su ma sassauto to shi ma kada kai shine udu ila rabbika kai dogara wato kai kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lalle kai kana bisa shari'a madaidaiciya don haka shari'a madaidaiciya ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so ya bi shari'a madaidaiciya shine ya bi hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam hanyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hanya madaidaiciya Allah subhanahu wataala yana cewa yasir wal qur'an al hakim innaka lamin al mursalin ala siratin mustaqim Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka lamin al mursalin lalle kai kana daga cikin manzanni ala siratin mustaqim abisa tafarki madaidaici haka hanyar annabi ita ce hanya shari'a madaidaiciya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ce lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici don haka wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a maganganun sa da aikin sa to wannan yana kan tafarki madaidaici kuma shine wanda Allah subhanahu wataala zai so shi shine wanda Allah zai gafarta masa qul in kuntum tuhibbuna Allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله يكفي ان كنا سن الله in kun kasance kuna san Allah to ku bi ni wato su bi manzon Allah su bi shari'ar sa su bi sunnar sa yuhibbukum Allah sai kuma Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum yaghfirta muku dhunubakum dan haka duk wanda yake son ya samu soyayyar Allah ya samu gafarar Allah subhanahu wataala daga zanubansa to ya zanto mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk zai saba wa fadar annabi ko ya saba wa aikin annabi da gangan yana sane to wannan shine yazo da bid'a kuma shine dan bid'a shine wanda yake bin hanyar shaydan ya bar hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to ta shaydan yake bi kuma ba zai samu waccan soyayya ta Allah da gafara da kyautatawa da ubangiji subhanahu wataala ya alkawari ba to duk wannan kamar an sace da za a iya ba wa dukkan wani wanda ya nemi ya kawo wani rudu game da wani abu na shari'a ce gashi shari'a ta ce ayi kaza kai rika yin kaza sai rika ganin a me sai sa yayi kaza ko in yayi kaza ai zai iya kaza zai iya faruwa da shi ba zai yi ba ko kaza babu wayewa a ciki ko kaza kauyanci ne to ka gaya masa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce shiriya madaidaiciya shiriya madaidaiciya kaga mutun da aswaki sai ka rika kushe masa dallacin kai kullun aswaki ba kana yin burushi ko baka burushi ne kai baka burushi ne kullun da aswaki ka da mutane yanzu an ci gaba burushi yake da safi da yamma kaga ba sai ka yawo da aswaki ba sai ka ga masa wannan shari'ar annabi ce sallallahu alaihi wasallam shari'ar annabi ce kuma wanda yake kanta take kan hanyar hanya ba daidaiciya Nabi sallallahu alaihi wasallam har yana rashin lafiyar da ya rasu yana kwance ya ga Abdurrahman ibn Auf ya shigo sai ya ji motsin aswaki sai ya ce abani yana kwance aka bashi aswaki ya rika so ruwa a bakinsa to duk wanda zai kawo wani abu na shari'a ko wata mas'ala ta shari'a ya nemi ya kawo hankalinsa ko ya kawo wata wayewarsa ta banza to sai ka gaya masa cewa shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce shiriya shiriyar Allah ita ce shiriya abinda annabi yake kai shine kuma tafarki madaidaici lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh